Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lal FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alfa Radio dake Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ziyarci duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A tarukan da ya da kungiyar kasashe masu karfin masana'antu na G7 da kawayensu na Turai a makon da ya gabata, shugaban Amurka Joe Biden bai wata ba wurin bayyana wa duniya cewa Amurka ta kuma farfado domin jagorantar warware matsalolin duniya kamar batun sauyin yanayi da yaki da ayyukan kama karya da kuma batun tsaron yanar gizo da kuma raba rigakafin coronavirus ga kasashe matalauta. Biden ya kuma tattara shugabannin kasashe mafiya karfin demokradiyya a duniyar da su mara wa shirin kafa gidauniyar ayyukan gine-gine ta duniya da aka yi wa suna B3W a takaice, a wani mataki na musamman da zumar kalubalantar shirin gine-gine na China mai suna BRI a takaice. Ma'aikatar kiwon lafiyar Isra'ila ta hakikance a jiya Asabar cewa allurar rigakafin COVID-19 da Falasɗinawa suka ke karɓa cewa ya kusan lalacewa, rukunin rigakafin na da kyau 100% a cewarta. Hukumomin Falasɗinawa sun soke yarjejeniyar a ranar Juma'a wanda a ƙarƙashinta Isra'ila za ta ba su zubin allurar rigakafi miliyan 1 a madadin rigakafin da za ta karɓa daga Pfizer a cikin wannan shekarar. Mai magana da yawun Falasɗinawa Ibrahim Melhem ya ce zubi 90,000 na rigakafin Pfizer da aka fara kawowa ba su yi daidai da abubuwan da aka zayyana a yarjejeniyar ba, a don haka ne kuma Firayim Minista Mohammed Shtaya ya umarci ministan kiwon lafiya da ya soke yarjejeniyar. Dan takarar shugaban kasar Iran mai sassaucin ra'ayi ya amsa cewa ya sha kai a hannun mai sassauran ra'ayin riƙau kuma ƙwararre a harkar shari'a Ibrahim Ra'isi. Ina fatan gwamnatinka ƙarƙashin shugaban addini Ayatollah Ali Khamenei za ta kawo annashuwa da ci gaba a ƙasar mu, a cewar tsohon gwamnan babban bankin ƙasar Abdul Nasir Himmati a wata wasiƙar da ya rubuta ga wanda ya nasaran, a cewar kafafen yaɗa labarai. Iraniyawa sun kada ƙuri'a a jiya Juma'a na zaɓen shugaban ƙasa da ba a fito sosai ba, kuma wanda ba a samu mai ja sosai da fitaccen ɗan takarar Ra'isi ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta sanar a hukumance cewa barkewar Ebola na biyu a kasar Guinea ya zo ƙarshe, wanda ya hallaka mutum 12 a cikin watan Fabrairu. A mutane 16 da aka tabbatar da sun harbu da wasu 7 a cikinsu suka huskanci cutar da tsanani, a cewar alƙalumar hukumar WHO. Za a iya danganta nasarar daƙile cutar da darasin da aka ɗauka a annobar a shekarar 2013 zuwa 2016.
Shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Yanzu ga nan dai a cikin wannan kasuwa na Endoya, inda kuma ga jama'a ana nan, ga ma shugabanninsu a nan kasuwa. Ina tare da ɗaya daga cikin wannan shugaba, ya suna malami
Alhaji Ibrahim Zangaban.
Kai ne kake shugaban wannan kasuwa naku na masu sana'ar doya, kamar ya wannan kasuwa naku ke tafiya?
Kasuwar mu dai na Borno State, wannan doya ko dai doyan nan dai shi a Borno State asalamma. To so masu numu na doya daga Borno State, Niger, Taraba, Adamawa State, Plateau, annan ne muka samu doya yanzu. Daga mutucin nan da kana gani su tilerar nan da 12 taya. So sai sa a kawo wannan lokaci dai alhamdulillah, gaskiyar magana tallafi muke nema da community saboda ba mu da karfi din tattalin arzikin nan mun nan baya can ya kare. To amma muna tare da masu ruhu mun 20 masu numa in kaga kai abu na alheri da mu da mai mutane ba za su yi tabin mutunta da kai ba gashi har
kawai kamar wannan kaya da kuke samu na doya ku kan je ne kudu ko kuma kawo muku ake yi
eh da tsendi mun da zari za mu turo ya'yanmu mu kuma mu zo tare mu amma yanzu akwai masu zuwa kamar wani mai sunan Haman zarin shi ne zilla labai ya kawo wani din ma masu numa ne daga can da jarisa su kwada su kawo na mu kuma sarrafa sai su kana ga lungu sako ga doya a cikin gari nan dai hatkwata mu ne aka soka muna akai bagarot akai muna garaji akai tasun bama mun da mai kai daga nan dai kana ga duk titin daga gadoya mun muka sarrafa wasu
kamar daga ina zuwa ina ake kawo wadannan doya tunda ba a noman shi a nan Borno
doya da ake kawo farko dai a Plateau na biyu Niger Nasarawa Adamawa Benue State yi da aka samu doya yake na sune wannan state guda Taraba sune guda shida annan ne aka samu doya
shi sha'anin kasuwan yake ganin cewa kukan kawo ne daga wani kuma ku baza kayan ku ku rarraba masu saida ya kasuwa yake gudana
kasuwan da yanzu a tattalin kan mun da na ga maka gaskiya a yanzu kasuwa dai a ciki shi da hakuri ne da shi kawai to mun lallaba dai su mun suna rufe mana 20 mu shiga da su kuma kamar nan kuma shiga mu karɓi duk yin jama'a mu tara mu ba su hakkin su ko mu tare da su sai sake na amma kasuwan sun tallafe mu gaskiya dun ba mu da karfin jariyan su
kamar kai ne shugaban wannan wangiya kamar masu wannan sana'a na ku za su kai nawa ne
a masu sana'a na mun rinke da sun kai 10,011 masu sarrafa masu kawwa da masu shiga da shi a gari da kuma wanda suka auto fita da tilara su cika a takaice har mu kai mu shi mun kai 10,011 a garin masu juya wannan harkar nan
to kamar akwai wani matsaloli da kuke fuskanta ne wanda wannan harhawan tashin kaya
eh farashi dai wani lokaci kaga dai yanzu da season da muke matsalolin da muka samu yanzu kaga season doya ne a yanzu amma yanzu daga August na zaga a gurinan ba zaka taida gunnan haka har gun zaka zo ka faka mu ba zaka samu ba dan motar 30 40 gunda za a juya mu babu shi amma da yake duk da season ma amma alhamdulillahi dai mun samu doya ba mu karcin shi ba
yanzu wato zai lokacin shi ko kuma yanzu za a iya cewa ya yi tsara
a wannan dai ya shi zai lokacin sadan shi kenan wannan kuma yanzu dai daga zuwa gaba dan watanni kadan kamar August dai zaka sabon doya ya fara shiga kenan shi kenan shi tafiye kuma shi yasa to har kin da muke ciki kenan alhamdulillahi
to kamar wani kira zaka yi wa gwamnati dan ta taimaka muku musamman ma game da irin yadda kuke gudanar da sana'an ku yanzu haka
a mai girma gwamnatin gaskiya mai girma baba gwamnati Borno State ya kokarin dike kan talakawa muna fatar dai mu din mai yan doya mu kai kokon mu dai kare mun ta domin yin da yake wa su kasuwai dai mun sani iya tallafa kasuwa a yi Niger irin wannan mu din ma mun mika kokon mu dai da ba murya ya dubai mu da idon rahama saboda babun da zai na gwamnatin ce a zama muna kasuwan da nan biyar ga gwamnati da rai da rana muna tare da gwamnati shi mu dai na fatan cewa dai ba za a manta da mu a tallafa mana saboda ba mu da zare gaskiya
gari kuma da wani malami da shi yake zuwa ya kawo kayan shi da kansa sannan zo sai da a wannan kasuwa ya sunan malami
sunan Hamman Buba amana kiran da coach
to ganin cewa kai kake zuwa ka kawo kayan ka kamar daga zuwa ina kake kawo wannan
kaya muna zuwa Taraba muna zuwa Plateau muna zuwa Benue muna zuwa Nasara duk muna zuwa mu je mu kawo doya din duk wannan wurare muna zuwa mu je mu kawo su insha Allah
to kuka je kamar ya kuke samu wadannan kaya
eh to yadda muke samu kanan kamar lokacin yana bin season to season ne kamar yadda yace maka a wannan lokacin yana tsada amma in an zo kamar August September October haka din ana samu sau kinsu amma kamar yanzu haka nan yana da tsada sosai
a mota kuke kawo wannan kayan ko kuma sai kuke shigo da shi
a mota muke zuwa da su
to yayin nan hanya ganin cewa wani lokacin akwai hatsari haka hanya da sauran su yayin nan wannan hanya ba ku fargaba
eh to gaskiya fargaba kan akwai amma ka san komai daga wajen ubangiji ne ba yadda mutum zai yi ba Allah ne ya kaddara abin da zai faru da shi ba amma fargaba kan hakika akwai fargaba kuma kama daga zuwa Portisco zuwa kasan nan shine nan nake fargaba gaba da amma kuma ka san Allah ne yake kaddara komai
kai kake zuwa ka kawo wannan kuma ka kan bi wannan hanya akwai lokacin da hanyar nan yayi zafi wadda wani lokaci ɗan kasuwa ba sa son bi kamar kun taba fuskantar irin wannan matsaloli na tsaro
eh gaskiya muna fuskanta amma nikan alhamdulillah Allah na gode mishi ban taba faruwa da yarda irin wannan ba amma wasu mutane suna magana suna fuskanta wannan al'amari kuma abun da yake damu in har ma ka tashi daga Bauchi zaka zo kamar karfe 4 zaka ga an kulle gari kana kokari ka shiga Maiduguri zaka ga an kulle gari karfe 4 da rabi zaka je ka kwana a Danishan to wannan kaga muna kaluban tan wannan sosai abun yana damunmu
su ake kulle kofar
eh to mutane da suna ce sojoji kuma ana ce akwai boko haram ne da sauransu to duk haka din ne yake kasancewa
to ga gani cewa an kulle kofa, ba gani kuma an sake sa ku cikin hatsari ne ganin kun kwaso kayan ku kun zo na kun zo har bakin gari a kulle?
Eh to wannan haka din ya zaka me zaka ya kaja da gwamnati ne, duk abin da gwamnati ya fara shi zaka amfana da shi. Mutum bai da karfi ikon da zai abin da kan shi, duk abin da gwamnati ya fara haka za a yi ko da shi. Amma a so samu ne gaskiya ya kamata a daga mana lokaci kamar 6 zuwa 7 haka a bar gari don zamu ji dadi haka fi sabilin warisu don mun tashi daga nesa daga Benin ne tafiyan kwana 2 kwana 3 a hanya sai ka zo dab zaka shiga Maiduguri an rufe gate na shiga sai ka sake kwana. To wannan din ma duka fargaban ne amma ba yadda zamu yi.
Allah kare
ka amma dan daraja annabi mun gode
a gani kuma da wani wanda shi ma shike noman doyan shi da kansa ya suna malamin
Bauchi Christopher.
No. Amma na Christopher kai kake wannan noman doya kake noma a jiya sai warin gane ko kuma an ka noma kake kawa ka saida?
Eh ana noma na mutane su zo su saye kuma mun ma muna kawa a garin Maiduguri nan.
To Maiduguri kada kake kawa ko kuma akwai wasu sassa arewacin Najeriya kake kai doya?
Ko ina ma muna kawa amma mun fi so mu zo Maiduguri saboda za mu samu kudi akan doya wannan ne.
Wato kun fi kasuwa kenan Maiduguri?
Eh Maiduguri yana da kasuwa mai kyau shine muna zuwa Maiduguri.
Kuma mutanen Maiduguri suna cin doya ke yin sosai.
Sosai. Ima suna cin doya.
To doyan kala-kala nawa ne kuke noma ne?
Muna noma farin doya da yanan sakata. Yeah. Eh duka ne muna noma.
Wannan farin doya ne da sakata.
Eh farin doya shine yana kira yam. Eh sakata shine yana kira water yam. Eh
to bambancin su akwai bambancin kudi ne wurin su aka?
Eh farin doya yafi kudi da water yam.
Yafi water yam kudi?
Eh yafi water yam kudi.
Gani cewa kana wannan noma kakan noma a shekara ne ko kuma wata shida shida ne ko ya kuke noma wannan?
Eh a shekara ne muna yin noma doya wannan. Eh
kuma kuke noma ina kuke tarawa?
Muna tarawa a gida.
Kasuwa.
Eh mu zo da shi kasuwa mu sayar da shi. Akwai mutane da suna zuwa a garin mu mu siya. Mu ma in mun cire doya mun tara sai mu zo da shi inda yana sayar da shi kudin a Darija.
An kun fita da shi kasuwa banda Borno Maiduguri kenan. Ina kuma kuke kai kasuwa?
Muna kaiwa Kano, muna kaiwa anan Gombe, muna kaiwa Port Harcourt, ko ina ne muna kaiwa. Akwai wanda suna kaiwa a can kasan Yamiri kuma kamar Lagos, Port Harcourt, Aba, ko ina ma na kaiwa doya.
Ya kuma kasuwar naku take tafiya?
Yanzu kasuwa alhamdulillah. Eh muna sayar da doya inda muna so dai.
Ga wani malami kuma da ratar da nan shi ma ya zo wannan kasuwar na doya. Ya suna malami
Ahmad Ibrahim.
Na kai ka zo sayan doya ne ko?
Ina zuwa ina saya in je siro mutane a cikin gari.
Ko kai zuwa kake ka saida?
Eh a cikin gari ba.
Ya kake saida naka?
Eh ina sirwa a farashi mai rahusa inda mutane su kan iya samu a daidai
farashi. Ina kana da matsuguni ne ko kana tura?
Ina da matsuguni. Na nake kawo an aje mutane zo su saya. Kamar rumfa ko kuma in ce shago haka.
Eh yanzu ka zo sara ne saboda ka je ka kasa ma jama'a.
Eh saka.
Kamar shekara nawa kana wannan harka?
Ya kai shekara 15.
Na'am, kuma na cikin garin Maiduguri kake?
A cikin garin Maiduguri nake.
Na'am, zuwa kai Maiduguri kuma kai
dan cikin garin. A nan aka haife ni a Maiduguri.
Kuma kana wannan harka
sosai.
To ya sha'anin harkan yake na
kasuwa? Harka dai alhamdulillah, sai dai kawai abubuwa da biyu da bara saboda kaman na sha'anin kasuwa yanzu. Saboda yanayin na rayuwa da muke cikin yanzu. Misali a Borno sai zance ko in ce Maiduguri. Ko ba haka ba? Saboda wannan insecurity da ya dawo mutane da yawa wanda suke so su sayi wannan abun, mutane masu amfana da shi kenan, suna so su sayi wannan abun amma saboda ba su da kuɗi, saboda sun rasa ayyukan su da jishorin su haka, suna gani ba su siya ba. So kaga muna fuskantar wannan challenge amma duk da haka do alhamdulillah dai mutane suna participating suna siya alhamdulillah.
To wani kira za ka yi wa gwamnati don ta taimaka maka wajen bukatar harkokin musamman ma ku masu kananan sana'o'i haka tunda ku ba din lauli bane ku masu yana ku siyar?
Ya kane. To alhamdulillah misali a ce gwamnatin Borno State tana iya kokarinta don tabbatar da mutane cikin garin nan sun samu cigaba a fannin kasuwanci, tana yin wasu program don tallafa mutane ko ba haka ba, kuma muna ƙara kira ga gwamna musamman gwamnatin Borno State ta zo ta tallafa ma kasuwan doya especially mu da muke zuwa mu siya mu kawai jama'a, saboda idan ta tallafa mana da kaman kuɗi haka, idan ta tallafa mana za mu siya wannan kayan dewa da mutanen gari, saboda idan muka sai da su ma mutanen gari za su samu farashi mai rahusa, wanda kowa wanda yake da ra'ayin sayan wannan abun ganin wannan abun ya bunkasa shi ma zai samu amfana da wannan abun.
Allah ya taimaka.
Amin.
Allah kuma ya sa kasuwa ya bunkasa.
Jama'a kada a shafa. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi.
Ni ne mai suna Venerable Dr. Ayuba Y. Kanta, shugaba na Kiristocin Najeriya reshar jihar Kebbi. A takaice abubu ne nake son in dan magana a kansu game da zaman lafiya. A cikin littafin Matta sura 22 aya 37 zuwa 39 Yesu ya yi korasuwa akan abu guda biyu, wato dokokin da suka fi girma, ka kaunaci Ubangiji Allahnka da dukan zuciyarka da dukan ƙarfinka. Na biyu, ka kaunaci makwabcinka kamar yadda kake kaunar kanka. Idan muka ji tsoron Ubangiji, muna bin dokokinsa, ba za a sami matsala ba, domin Ubangiji ya riga ya shimfiɗa yadda za mu yi mu'amala to tsakaninmu da bautarsa da kuma mu'amala tsakaninmu da makwabtaka. A cikin littafin Ibraniyawa sura 12 aya 14 ya yi magana cewa, ku yi iyakacin ƙoƙarinku, ku yi zaman lafiya da kowa, kuma ku zamna da tsarki. In ba tare da tsarki ba, ba wanda zai ga Ubangiji. Mu tabbatar da cewa an yi adalci. Shugabanni da wanda Allah ya rauta musu wannan nauyi na shugabanci su yi adalci. Domin idan babu adalci, to kaga mutane za su ga cewa an danne haƙƙinsu. So zaman lafiya yana so mutane su ji tsoron Allah, su kiyaye haƙƙin makwabtaka wanda Allah ya daura masa haƙƙi na shugabanci ya sauke wannan nauyi. Abin da ya kamata a yi kenan domin a sami zaman lafiya. In ba ta da tsoron Ubangiji ba da kiyaye haƙƙin makwabtaka ba, lallai gaskiya zaman lafiya ba zai samu ba. Amma idan muka zauna muna jin tsoron Ubangiji, muka bi ka'idodi yadda Allah ya shimfiɗa, muka bi wa'innan dinin, za mu sami zaman lafiya. Ba addini kawai a baki ba ne, mu nuna a zahiri ga yadda Allah ya koya mana mu yi zama a kan haka. Idan muka yi haka, gaskiya ƙasarmu za ta zauna lafiya. Shugabannai da kuma su sauran mutane mabiya, kowa ya bi doka, dokan ƙasa, doka ta Ubangiji. Wannan zai kawo mana zaman lafiya.
Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni, Hawwa Umar. A satin da ya gabata mun tattauna akan, ko kuma muna tattaunawa akan karaya ne da kuma yadda za a kula da karaya sai kuma lokaci yayi halinsa. To a wannan satin ma muna tare da ƙwararren likitan kashi Dr. Abubakar Sadiq Mu'azu dake aiki a asibitin koyarwa na Barau-Dikko dake Kaduna. To likita, barka da wannan lokaci.
Barka
likita, a satin da ya gabata mun jima menene karaya da kuma irin alamomin ta yadda mutum zai ji akan karaya, mun debo bayani sai lokaci yayi halinsa. To likita, shin karaya ma ta kasu kashi nawa ne?
Farko akwai kashe-kashe da za a iya bi don a raba karaya, a duba cewa karaya yaya yake. Karayan ya danganta wani bangare, wani kashi ne a jikin dan Adam ya samu karaya. To kin ga na farko kenan a fara duba ta wannan bangaren. Na biyu kuma sai a fara duba cewa yaya necho na karayan yake. Akwai abin da muke ce mishi farko, ko karayan babu miki a gurin da karayan ya faru, shine abin da muke ce mishi close fracture. Sai kuma in kuma akwai miki a gurin da karayan ya faru, abin da ake ce mishi open fracture.
Wato idan an kare an ga har kashin ya fito.
To ba sai an ga kashin ya fito ba. Akwai miki, akwai ciwo a gurin wanda ya shafi jini ya fito ta gurin da ake ganin karayan ya faru, akwai jini da ya fito, ko kuma akwai miki a gurin. To wannan in aka samu wannan, ana ce mishi open fracture. To shi kanshi open fracture, akwai inda ake rarraba shi da wani classification, shi ma nashi
da ban. Shi ma ya rabu kashi-kashi
ne. To sai annan kuma in aka dawo ta wani bangare kuma, shi ma karayan za iya kasafta shi a matsayin abin da ake ce mishi karaya idan kashi ɗaya ne kawai ya karye, karayan guda ɗaya ne, abin da ake ce mishi simple fracture. Ko kuma a'a, za iya kasashi in karayan ba guda ɗaya ba ne, ko da a kashi guda ɗaya ne, abinda ake ce mishi comminuted fracture, idan ya fi bangare ɗaya karayan. Sa'annan kuma za iya sawa cewa ko karayan segmental ne, shi ma idan karaya ne a kashi ɗaya amma kamar ɗaya a sama ɗaya a ƙasa, ba a haɗe suke ba, abinda ake ce mishi segmental fracture.
Shin yaya ake ma kula da karaya?
Na farko, kamar inda na miki bayani, idan mutum ya garzo zuwa ga asibiti, ya zo da wannan ciwo da yake zo da karaya da raɗaɗi, akan bashi magunguna saboda a kama da wannan. Kuma akwai alamun cewa akwai karaya a gurin, akwai abu na farko idan karaya ya shafi gabobi ne dan akwai bambanci tsakanin karaya da ya shafi gabobi da kuma karaya da ya shafi kunkumi kamar inda na miki bayani ko kuma a saboda kashishuwa da yawa a jikin mutum kuma duka yawanci za su iya samun karaya ko kuma a karaya ya shafi su wa'annan hakarkari ne da kuma shauran da kashishuwa na jiki amma yanzu mun fi bada muhimmanci ga karaya da ya shafi gabobi na kafa da hannu saboda su ne suka fi yawa su aka fi yawan samu to idan mutum ya zo kuma an ga alamu akwai wannan akwai farko abinda ake fara sami shi kamar wanda muke cin mishi wannan back slap shine da farko wannan saboda kamar inda na yi bayani wancan sati akan cewa karaya idan mutum ya ba a so ya dinga motsa gurin da karayan ya faru yana rage zafi sannan kuma yana sa gurin ya zauna daidai har ya samu zuwa warkewa to wannan back slap din shi ma aiki shi kenan ya rage motsi a wurin da karayan ya faru sannan kuma ya samu bangarori na karayan su zauna a daidai to idan an sa wannan sai a je ai hoto a je ai x-ray yana da amfani yin wannan x-ray sosai saboda x-ray da za a yi zai nuna wani kashi ne ya balle sa'annan zai nuna karayan guda daya ne ko yafi guda daya sa'annan zai nuna yaya karayan yake kamar abin da muke nufi idan karayan oblique ne ko a spiral kin gane ko comminuted inda nayi bayani haka dukkanin hoto zai nuna sa'annan kuma hoton zai nuna cewa shi gaban da yake sama kafin karayan ya faru daidai yake da kuma gaban da yake kasa kafin karayan ya faru shi ma daidai yake dukkanin hoto zai nuna
to likita a satin da ya gabata kai bayanin cewa wato kashin dan adam yana da kwari yana da karfi ba karamin abu bane yake karya kashin dan adam yanzu kuma ka dauko bayani ne akan kashin hannu da kafa saboda su aka fi samu suna karyewa to likita shin su ne suka fi saukin karyewa a jikin dan adam ko kuma yaya abin ne yake faruwa
to ya danganta kin ga abin da yasa muke bayani game da karyan kafa da hannaye saboda idan kika lura kamar da muke bayani muka ce abubuwa da yawa na kawo karaya ba wai su wa'annan kashishuwan kafa da hannaye suna da kwari sosai ba wai su suka fi saurin karyewa ba ahiri ma sauran kashishuwa da suke jiki ko kashishuwan hakarkari sun dan fi su laushi kuma za su iya fin su karyewa amma zaki ga cewa ba su bane yawancin problem inda zai kawo karyan bai fiye shafan wa'annan guraren ba depending da irin abin da ya kawo karyan
ya to wani kashi ne yafi karyewa da yafi saukin karyewa a jikin dan adam
kashin da dai yafi yawanci aka fi samun mutane sun karye saboda kashin kafa abin da ya shafi gwiwa zuwa nan idan sahu na kafa wannan shine kashin da yafi yawan karyewa saboda in kika lura za ki ga ko tafiya ne da shi ake tafiya idan mutum zai fadi kan mashin yawanci da shi ne da ko kuma accident na mota ma ana samun mutum da shi ake tuki ko wayannan amma kuma ana samun karaya na hannu in kamar mutum ya fado ne daga wani guri sai ya dafa hannun shi shi ma ana samun karaya amma akwai karaya su wayannan kashishuwan da kafa da na hannun su suka fi yawan karyewa ba idan su suka fi saukin karyewa ba
to likita wani kashi ne yafi wahalar warkewa idan ya karye a jikin dan adam
kashin da yafi wahalar warkewa idan ya karye ya danganta shi ma da yaya karyan yake amma yawanci wannan karaya da ya shafi kunkumi wasu lokaci yana da dan wuyan warkewa haka sosai saboda kashishuwa ne da yawa a gurin yana da dan wuyan warkewa amma banda shi kusan yawanci akwai bambanci tsakanin karyewa da ya shafi kashishuwan hannu da karyewa da ya shafi lokaci ɗaya ake suke warkewa ba dukan su
wato kowane kashi akwai lokacin da yake dauka kafin ya warke idan ya samu matsala
wannan tabbas ne kowane kashi so dan haka ga likita wanda ya san kan aikin da ya shafi kashishuwa ya san zai iya ya san lokacin da zai ce wannan kashin ake ana expecting ya warke zuwa lokaci kaza
to shin wani kashi ne ma yafi warkewa idan ya karye wanne ne yafi warkewa cikin lokaci kalila ko kuma saukin warkewa
to wannan kashishuwa da na hakarkari haka ne idan suka karye in sun karye wannan su in kamar bangare daya ne yawanci suka warke da sauri ba tare da ma an yi wani bata lokaci ba suka warke da kansu wasu lokaci ma ba su bukatan wani dogon abubuwa su warke sannan kuma akwai wani kashin da ake ce mishi clavicle din nan shi ma yana wannan na wuya na ba wuya za a ce mishi ba clavicle dai ko
wanda irin zaka ga akwai kashi wanda suka cika rama nasu yana fitowa sosai wannan kashin kenan
shi wannan kashin to shi ma yana warkewa a kan lokaci to amma kashishuwan hannu suna riga kashishuwan kafa warkewa sannan kuma kashi wannan na cinya wannan na femo haka nan to shi ma yana dan daukan lokaci kafin ya warke saboda wasu lokaci in dai ya samu karya shi kan wasu lokaci sai an yi aiki ko wasu abubuwa kamar
to me yasa saboda akwai tso
ayyuka ne a wajen ku?
A bangare shi na jinyan karaya ga likitoci, inda ya dan bambanta da jinyan karaya ga na gargajiya, shine a bangare na jinya shi a likitance ana duba joints, inda kashin da ya karye ana duba wani gabobi ne suke hada da shi. Abinda ake bukata shine a samu su wayannan gabobin a dan rage yawan amfani da su, saboda idan ana amfani da gaba shi kashin zai dinga tafiya gefe da gefe. To so shi kashi na cinya a manya ba a yara ba, wasu lokaci a yara akan iya stabilizing din shi, amma a manya stabilizing din shi yakan iya yin wuya. So shi yasa yakan zama, saboda kasancewa yana haduwa da nan shi kunkumi, so stabilizing din shi yakan yi wahala, saboda irin joint inda yake da shi ana ce mishi ball and socket joint, so yakan iya juyawa har gaba ɗaya kamar sai ko 360 degree. To wannan juyawan nashi yakan sa yake yi wahalan warkewa, yakan yi wahalan stabilizing. To tunda yana wahalan stabilizing, yakan dan ba da wahalan warkewa ba tare da an yi aiki ba, amma ba wai dan wai ba zai warke ba, yakan iya warkewa kuma ya warke ba a daidai ba. Mu kuma burinmu a likitance na in mutum ya samu karya kuma ana so ya warke, ana so in zai warke ya warke a daidai kamar inda yake da kashin, ya warke a daidai ba tare da yana dawowa da yace yana jin ciwo a can, yana jin ciwo a can, ko kuma a kafan bai kwanta daidai ba, kafan ya karkata gefe, ko kuma a ya dawo yana limping haka, irin yana dingishi, yauwa ba a san haka nan.
To wannan yana nuna kenan cewa idan mutum ya warke yakan dawo daidai yanda yake da, ba wani matsala
sosai kuwa.
To likita, kai bayanin cewa ba ka an yi aiki ba ka so a ba kwa so a dawo a ce yana ko wurin na ciwo ko wani abu makamancin haka, to idan dai har ma ciwon yana zuwa ya tashi lokaci zuwa lokaci, misali in ya warke din kuma ciwon na tashi, me ke tada shi?
To ai farko so da yawa in dai ka zo asibiti kuma aka yi wannan hotunan, aka duba kuma aka yi abin da ya kamata, in nan wanda za a yi jinya ne a saka maka cast, ka tafi gida ka dinga dawowa ana dubawa, so da yawa ana gyara shi ya zama daidai ne.
To likita, a gurguje lokaci na hararanmu, shin idan mutum ya karye sannan bai je asibiti ba, ko kuma bai je asibiti a lokacin da ya kamata ba, wani menene zai iya samun mutum? Zai iya rasa gabar, ko zai iya rasa kafarsa, ko wani abu makamancin haka?
Jinyan karaya ai kamar inda kowa ya sani, jinyan karaya ina ga a nan especially nan arewacin Najeriya, mafi yawancin mutane ba asibiti suke zuwa ba, kuma zaka ga mutum ya samu karayan kuma bai je asibiti ba kuma ya warke, dan haka ba wai dole sai an je asibiti. Bambancin asibiti da gida shine, na asibiti akan tabbatar da cewa karaya ya hau daidai kuma ya warke daidai, amma karaya ko da a ce ba a mishi komai ba, mutum ya samu karaya ba a mishi komai ba, ya zauna a gida, in dai kashin ya hau daidai to zai warke, ko da magani ko babu magani zai warke, saboda shi jikin mutum yana da repair mechanism, zai samu akwai healing da zai faru, yakan samu healing. To bambancin shi dai, in ma yayi jinyan asibiti, in yayi jinyan gida bai je asibiti ba, zai iya yiwuwa kashin ya zauna daidai, ko kuma lokacin da aka ja an ja an mai da shi daidai, saboda akwai inda suka iya ja su mai da shi daidai kuma ya hau daidai kuma ya warke lafiya lau,
hakan kuma samu sabanin haka. Na'am. To likita, a gurguje lokaci na hararanmu, menene bambancin karaya, targade da kuma tsagewar kashi? Na san masu sauraron mu suna nan suna jira ji amsa wannan tambayan.
Wannan yawanci akan ji ne kamar ga Hausawa sosai, su ce wannan karaya aka samu, wannan tsagewar kashi ne, wannan ko targade aka samu. Ga mu a likitance, karaya in shi ne ake nufi da fracture, to kawai mu fracture muka sani. Tsagewar kashi, inda kashin ya tsage kuma kawai break in continuity, mu abinda kawai muke nufi wannan karaya ne, kawai karaya, babu wani magana ko kashin ya tsage. Sai dai in kuma kawai still akwai continuity kuma ya tsage, to wannan shi ne bambancin, amma shi ma fracture ne. Amma targade kuma, wasu lokaci targade gaskiya babu karaya, kawai dai bugu, in mutum da mai buga jikin shi, dama zai ji ciwo. Wanda ake cewa dislocation daban ne shi wannan. Dislocation ya shafi gaba na jikin mutum ne, ba kashi ba, gaba ne na jikin mutum dislocation.
Watakila ko sati na gaba za mu yi magana akan shi abin da ake kira dislocation, wanda shi a gaba yake samu kamar a gaba ta karkace ta zama ba a yadda take ba kenan. To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da za mu iya dauki a kenan. Shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Abubakar Sadiq Ma'azu, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya, kuma da fatan za a bi shawarwarin da likita ya bamu. Mu huta lafiya.
Masara roba ke daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.